الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أفارة سنة الله من رحمة من جنكي قدياتا تبتغى الله muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya kuma lallai annab Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya bayan haka yanzu da nake magana din nan kusan karfe 8 da mintuna ne kadan na daren Lahadi wanda daidai da daren 9 ga watan Al-Muharram daren Tasu'a kenan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1425 daidai da 27 ga watan february shekara ta 2004 28 ga watan february shekara ta 2004 muna tsaye ne a anguwar da aka fi saninta da yan awaki wadda ke yankin muciya sabon garin Zaria jihar Kaduna Najeriya a kofar gidan dan uwanmu aminin mu abokin mu Alhaji Jamilu Isa dan Sukunde muna yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ji kan iyayen shi Allah ya yaukaka dukiyar shi ya saka albarka a cikin zuriyar shi Jama'ar musulmi ni mai wa'azi sunana Muhammad Awwal Adam an fi sani na da Abu Abdurrahman Al-Albani anan da nake tsaye anguwar mu ce wadda galibin wannan anguwar ba ma yin wa'azi sai dai karantarwa wato karatuttuka waɗanda kuke ji a kasusuwa kamar karatuttukan da suka gabata da tsawon dadewa karatuttukan Sahihul Bukhari tafsirin alqur'ani karatun aqidatu sahiha wa karatun aqidatu tahawiyya karatun littafin sifatus salah karatun littafin ahkamul janaiz da littafai makamantan haka da kuke ji galibi a anguwar nan muke yi wa'azi irin wannan da bature yake kiran shi public lecture wanda za a tara jama'a masu saurare da kabbara yau ne karo na biyu da zamu kadai a tarihin wa'azin mu a anguwan nan ba za mu gushe ba muna masu godiya ga al'ummar musulmi musamman mutanen anguwan nan da suka haife mu suka yi tarbiyyar mu suka rene mu har zuwa wannan lokacin muna yi muku godiya mu ne muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi daga cikin mu iyayen mu sun rasu a anguwan nan muna yi musu addu'a ta musamman Allah ya gafarta musu kamar ni mai magana kusan shekara guda mahaifiyata ta rasu a anguwan nan ina mata addu'a ta musamman Allah ya gafarta mata ba da dade wannan ba an yi mana mace-mace da yawa a anguwan nan mutuwa ta kurkusa da aka yi wanda take daga farko akwai babban malamin alqur'ani Allah rahma malam Abu ya rasu mu ne mishi addu'a Allah ya yafe mishi ba da dadewa ba ma dakin iyaye ya rasu shi ma Allah ya gafarta mishi kusan kwanaki hudu ko biyar da suka wuce kuma wata dattijuwa uwar mu ita ma ta rasu Hajiya Bazanfara Allah ya gafarta mata da sauran waɗanda bamu samu damar ambata sunayen su ba kamar wani abokin mu ba da dadewa bai rasu lawa ayala Allah ya gafarta mishi waɗannan mace-mace du'a anguwan nan akai su a cikin ƴan watanni biyu da suka wuce to muna ta'aziyya ta musamman ga mutanen anguwan nan muna yi muku ainihin addu'a ga waɗannan mamata Allah ya gafarta musu Allah ya dauki ranmu da imani a yau Bahaushe ya ce ƙarshen tikatika tik yau ga Albani akan layin su an je nesa an zo kusa to yau azifatil azifa ta kusa ta kusanto kenan to jama'ar musulmi wannan wa'azin gaskiya wa'azi ne mai tarihi domin wannan wa'azin asalin goron sallah ne da ya kamata a yi shi kashe garin babbar sallah da kwana ɗaya kenan to amma ba a samu damar yin wannan wa'azin ba a wancan lokacin da ya kamata a yi shi ba dan komai ba saboda a daidai wannan lokacin na taho ne kadai in yi sallah a gida lokaci ya kure muna cikin jarabawa a makaranta don haka a gurguje ne kokari na koma a wancan lokacin da a ce wannan wa'azin ya samu taken wa'azin shine alamomin tashin alkiyama to amma abin duk da Allah ya zabar mana alkhairi ne ba mu samu damar yin wannan wa'azi ba sai yanzu da na sake dawowa wani takaitaccen hutu wanda nan da ƴan kwanaki shi ma zan sake komawa to sai akai ta wani kasar namu ana wata ga wata waccan lacca ba a samu ida ita ba sai kuma muka ji sarakunan kasar Hausa da ƴan bokoko sai suka hada kai muka ji suka ce suna bikin jihadin dan hodiyo ya cika shekara 200 saboda dan hodiyo ya ainihin tsaida jihadi a 1804 a cikin watan October wannan tarihin da ƴan boko suka buga da sarakunan gargajiya sai ya ba su shekara 200 da kaddamar da jihadin dan fodiyo sai suka yi ta sanarwa tun daga ainihin majalisar sarkin gargajiya ta Sokoto wanda aka fi sani da sarkin musulmi Muhammadu Maciddo zuwa ga ainihin sarakuna har na nan kasar Zazzau suna sanar da cewa suna murna suna buki suna addu'a suna masu kai ziyara zuwa ga wasu makabartu saboda tuna yau shekara 200 da yin jihadin dan fodiyo ana ta hawa da wakai ana daba ana hawa da wakai ana yin hawan daushe da dai wasu abubuwa makamantan haka to tsoron kada ƴan bana bakwai matasa da waɗanda ba su san tarihin musulunci a ƙasar Hausa ba su ɗauki wannan ɗanyen aikin na sarakunan gargajiya da ƴan boko haka ɗan fodiyo ya wannan jihadin sai muka hada wannan lacca muka sa mata jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe bane domin kada a yi kuskuren fahimtar cewa sa'ad da ɗan hodiyo ya kaddamar da jihadi doki aka hau aka yi ta sukutun ana kewaye garuruka shikenan yara su dauka to su ma yanzu da aka yi haka sarakunan yanzu da ƴan boko sun yi jihadi kenan nan da wasu shekaru su ma yara da za su taso su hau doki suna kewaye gari suna sukuwa zuwa makabartu su dawo suna zufa su ce su ma sun yi jimamin jihadin da kakannin su suka yi to wannan shi yasa muka ga idan muka yi shiru to mun zalunci tarihi idan muka yi shiru mun zalunci aiki nagari wanda dan hodiyo yayi don haka muka tsayu domin ainihin mu yi wannan lacca wannan lacca doguwa ce ta yi wuta kare a yau ta yi ba ta kare a yau ba za mu fadi sa'ar da za a zo a ci gaba ko gobe ko wata rana daban amma dai abin da muke so ya shiga cikin tunaninka a yanzu da muka fara wannan lacca har zuwa sa'ar da za mu kammala ta shine jihadin dan hodiyo ba hawan daushe bane me yuwa kai ba Kano ne ko ba Katsina ne ko ba Sakkwace ne a garin ku ba a hawan daushe to ya kamata mu zage zagin kasar zazzau mu fassara maka hawan daushe na daya daga cikin hawan sallah da sarakuna da masu mulki na kasar zazzau da wasu ainihin kasashen Hausa suke yi to shari'ar musulunci kamar yadda muka sha fadi bata hana da sallah al'umma su zo su bayyana wasu wasanni nasu na gargajiya waɗanda ba su saba ma shari'ar musulunci ba balan koyo ba saboda sahihin hadisi da yazo cikin sahihul bukhari da muslim daga sayyida aisha Allah ya kara mata yarda tace ranar sallah mutanen kasar habasha suka kwaso masu da kibiyoyi da takubba da kayan yaki suka shigo cikin masallacin annabi suna wasan sallah annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya tsaya yana kallo aisha ta zo wucewa ya ga ta ne tana leƙowa annabi ya ce da ita tashtahina tanzurina kina sha'awar ki kalla ne tace eh tace annabi ya tsaye da ita a bayan shi ta sako ainihin habatta ta dora akan kafada shi ta baya tane tana kallon ainihin waɗannan mutanen kasar Habasha danginmu ne bakaken fata suna wasa irin na gargajiya a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana su ba saboda a cikin wani hadisi da ya tabbata cikin musnadul imam Ahmad da sunanin Nasa'i da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kowace al'umma tana da idi to mu ma wannan idin mu ne ma'ana ranar shagalinmu ne da wannan ba zazzagi kake ko ba Kano ba Katsina kake ko ba Gobiri ba Sakkwace ko ba Dauri idan Allah ya kai mu sallah karama ko babba in za a yi hawan sallah zaka iya sawo rigarka da jamfa da menene ka hau doki ka tafi ainihin hawan sallah ko ka je kallo ko makamantan haka sai dai muna cewa mu a nan kasar Zaria akwai wata ƙarya da ake sai a janye ta an ce idan mace ta leko ta ga sarki ranar sallah Allah ya gafarta mata to wannan dangin mu zage zage ƙarya ne sai a janye amma hawan sallah dai in za a hau ba za a yi wani abu da yake ce mutuncin shari'a ba to wannan shari'a ta yi sassauci akan haka to wannan na ɗaya daga cikin salon hawan sallah da ake a nan kasar zazzau ana kiran shi hawan daushe a hau da wakai ai ta gudu ana sukuwa ana nuna bajinta ana farin ciki to irin wannan hawan akai a mafi yawancin kasashen Hausa da umarnin sarkin musulmi Muhammadu Maciddo cewa kowanne sarki ya fito yayi shagali ya ziyarci kaburbuka na kusa da shi ayi addu'o'i saboda murnar kaddamar da jihadin dan fodiyo ya cika shekara 200 to mu yanzu abinda muke musu shine wannan danyen aikin da shi sarkin musulmi yasa akai da kuma wannan danyen aikin da su sarakunan kasar Hausa suka mara mishi baya akai da danyen aikin da ƴan bokoko suka daura gindin akai waɗannan abubuwan su muke musu domin wannan barna ce batanci ne ga jihadin shehu sannan muna na tarihin jihadin shehu ne sannan kuma lalata tarbiyar ƴaƴa ce da kashe musu zuciya da kamata yayi a ce a lokaci irin wannan in ma har za a yi tunanin jihadin shehu a zo a dubi wasu shawarwari waɗanda zamu zo mu gabatar da su a ƙarshen wannan wa'azi. Na daga ciki shine a kaddamar da jihadi irin yadda Shehu Dan Fodiyo yayi, tare da cewa kai da kake saurare na bari in marmaza in ce maka, jihadi fa da musulunci yake magana ba jihadi irin wanda iyayen gidanka turawan mulkin mallaka da ƴan bokoko suka je a cikin Nigerian history suka rubuta maka akan cewa ma'anar jihadi shine yaƙi na takobi da takobi a kashe mutane a tursasa su shiga addini a kuma kwace musu dukiya da mata da yaya. Ba irin wannan ne muke nufi da jihadi ba. Za mu zo mu bayanin irin jihadin da ya kamata sarakunan ƙasar Hausa su raya, domin shine kakan su Shehu Usmanu ya ainihin kaddamar Allah yarda da shi. Jama'ar musulmi, wannan lacca tawa na tsara ta kamar haka. Na yi wa laccar gaɓoɓi guda uku. Gaɓar farko ita ce jihadi a musulunci. Wannan jihadi a musulunci zai zama shimfiɗa ne ga wannan taken wa'azi mai suna jihadin Dan Fodiyo ba hawan daushe ba ne. To za mu yi shimfiɗa a kan menene jihadi a musulunci, ma'anar jihadi, hukuncin jihadi a musulunci, falalar jihadi da masu yin jihadi, sannan nau'o'in jihadi a cikin addinin musulunci. Gaba ta biyu ta wannan laccatawa zan yi magana akan takaitaccen tarihin ƙasar Hausa kafin zuwan Shehu Dan Fodiyo. A ƙarƙashin wannan zan yi magana akan shigowar addinin musulunci ƙasar Hausa, wadda wannan magana kuma ta yi rassa guda biyu. Ita ce, ta ina addinin musulunci ya shigo ƙasar Hausa, sannan kuma ta yaya, ma'ana yaushe addinin musulunci ya shigo ƙasar Hausa. Sannan har wayo a ƙarƙashin wannan zan yi magana akan gudanar da musulunci kafin Dan Fodiyo. Shin a ƙasar nan da aka fi sani da ƙasar Hausa a yau, ana yin musulunci kafin Dan Fodiyo ko ko Dan Fodiyo ne ya kawo addinin musulunci? A ƙarƙashin waccan gaba dai da zan yi magana akan ƙasar Hausa kafin Dan Fodiyo, zan yi magana akan matsayin sarakuna da malamai a ƙasar Hausa game da addinin musulunci kafin Dan Fodiyo. Ko akwai sarakuna? Sarakunan nan musulmi ne ko ko baƙaƙen maguzawa ne? Ko akwai musulunci a wannan lokaci? In akwai musulunci, shin akwai malamai? Malaman suna karantarwa, suna da'awa? Shin daga cikinsa an taɓa samun waɗanda suka yi yunƙurin su miƙe su gwagwarmaya domin tabbatar da addinin musulunci shi kaɗai a ainihin ƙasar Hausa ko kuwa babu? Za mu yi maganar wannan insha Allahu ta'ala. Gaba ta uku ta wannan ainihin wa'azi, da ikon Allah za mu yi magana a kan shi kanshi Dan Fodiyo sukutun da guda. Abinda nake nufi da wannan maganar ita ce, zan yi magana a kan tarihin Dan Fodiyo. Menene asalin Shehu Dan Fodiyo? Daga ina suke iyayen shi da kakannin shi katin-katin? Mecece nasabar shi? Abu na biyu, haihuwar Dan Fodiyo yaushe aka haife shi? A ina aka haife shi? Abu na uku, neman ilimin shi? A ina ya nemi ilimi? Su waye malaman shi? Abu na hudu, fara karantarwar shi da da'awar shi? Yaushe ya fara karantarwa? Yaushe ya fara kiran mutane zuwa ga addinin musulunci? Abu na biyar shine tsarin da matakan da'awar Dan Fodiyo. Wane salo Dan Fodiyo ya daukar wa da'awar shi? Zuwa yin rana tsaka ya kira wa'azi da aka ki amsa wa'azin kashi gari, ya waye gari yana kashe jama'a? Dan Fodiyo tashi ya dubi sarakunan ƙasar Hausa da malaman ƙasar Hausa da ya ce su kafirai ne? Shin wai ma Dan Fodiyo shi ya fara tayar da maganar jihadi ko ko tsogalar shi aka yi ya tashi domin ya kare kanshi? Za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala. Abu na gaba, za mu yi magana akan rubuce-rubucen Dan Fodiyo. Ko Dan Fodiyo ya rubuta littafai ko ko wa'azi ya ta yi da fatar baki kawai? Za mu yi magana dangane da yadda gidan Dan Fodiyo yake, bayani akan matan shi da ƙwaraƙuran shi da ƴaƴan shi. Sannan shin Dan Fodiyo ci ma zaune ne yana jiran ta Annabi ta zo ne, Maula ta Sidi, Maula ta Balarabe, ko ko yana da sana'o'i? Za mu yi magana a ƙarƙashin wannan dangane da magana akan sana'o'in Dan Fodiyo. Daga nan ne za ka auna kanka a matsayinka na malami yanzu a ƙasar Hausa, ko a ƙasar da aka fi sani da Najeriya a yau. Kaga kana da sana'a ko kuwa sai tsabar malantar?
daga nan ne zaka gane abin da yasa dan hodiyo yake iya fadin gaskiya wanda kai ka santa kana kasa fadin ta. Zami magana insha Allah ta'ala game da ƙarshen rayuwar Shehu, yadda ainihin wato Shehu Usmanu rayuwar shi da ta zo ƙarshe ya fara tunanin yadda al'amura za su faru bayan mutuwar shi. To anan dattijo in ya zo rasuwa dole akwai wasu magana da yake gaya wa ƴaƴan shi. To wannan ba dattijo bane kadai, dattijon malami ne, ba dattijon malami kadai ba, dattijon waliyi, ba dattijon waliyi kadai ba, dattijon waliyi kuma mai jihadi. To irin wannan mutumin anya zai zo kwanciya ya kwanta kamar yadda inna mai sai da rogo da gyada take, ba siɗi ba sadada, bai ce wa ƴan bayan shi komai ba. Kalla Shehu dan fodiyo yana da wasiya. To me ce wasiyar Shehu? Ga suwaye wannan wasiya, insha Allah ta'ala za mu tattauna wannan. Magana ta gaba game da manufofin Shehu, wacce manufa ta sa Shehu ya tashi yana karantar da jama'a. Ma'ana Shehu ya tashi yana karantar da jama'a ne dan ya suna a ce wannan yaro ya iya karatu, ya iya li'irabi, ya iya tafsiri. Shehu ya tashi ya kaddamar da jihadi ne akan sarakunan kasar Hausa, dan su Hausawa ne shi Bafulatani. Ma'ana yayi jihadi ne dan kabilanci, koko Shehu yayi ne saboda bakar fatara da bakin talauci wanda yake samun Bafulatani idan shanu sun kare mishi. Wannan maganar ina fadin ta ne saboda na san haka aka koya wa da yawancin daliban makarantun sakandare da suke karanta Nigerian history, tarihin Nigeria, cewa Shehu ya tashi yayi jihadi ne, jihadi na irin matalaucin Bafulatani da shanu suka kare mai. Ma'ana dai yayi jihadi ne don tara dukiya. To zamu yi magana akan wannan insha Allah ta'ala. Da ƙarshe zamu kawo rasuwar Shehu dan fodiyo insha Allah. To sannan sai mu buga wata alamar tambaya a yau da duk malamin da ya kwana kasar Hausa, da duk wani sarki da ya kwana kasar Hausa, ina makomar ƴaƴa da almajiran Shehu a yau? Suna irin aikin Shehu, koko suna kwasar da wakai da gudu su ta kewaye gari, su dawo suna zufa suna haki, su ce suna murnar irin wannan lokacin ne kakansu ya jihadi? Ina makomar ƴaƴa da jikokin Shehu a yau? Ko ƴaƴan Shehu a yau suna karatu karatun addinin Musulunci yadda za su iya tashi su aikin kakansu? Ko kuwa lalacewa ta kai lalacewa, iyakar su bokoko kawai? Sannan ta yaya za mu yi a yau mu masu da'awa, masu neman juyin juya hali, waɗanda aka fi sani da revolutionarist ko fundamentalist ko terrorist ko fanatic, ta yaya za mu yi a wannan lokacin mu juya ƙasar nan ta zama ainihin wato ta koma tsarin shari'ar Musulunci, ba political shari'a ba, shari'a ta Musulunci wadda za a yi alqur'ani da hadisi, ba da ra'ayin wani zindiki dake Ingila ko wani dake cikin wata jami'a ta kafirai ba? Shin wani hali za mu bi mu juya ƙasar nan ta koma irin wancan halin? In na samu damar lokaci insha Allah ta'ala waɗannan abubuwan duk zan gabatar da su a yau a wannan ainihin lecture. Sannan daga ƙarshe, waɗannan abubuwan da yawanci sun shafi tarihi, ni kuma daga kallo na kasancewa ban yi zama a wancan zamani ba, in ma karantar da ni akai ko kuma karantawa na yi, to a ka'idar lacca irin wannan a ina na karanto? Wato dole in kawo sabtul maraji'i, littattafan da na duba. Wannan ita ce tsarin ainihin lacca ta ilimi, ba ka gama magana ba kamar ane maka wahayi, kuma ba wahayi ake maka ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kamar yadda muka ce jihadi a Musulunci, wannan shine shimfidar wannan wa'azin namu. Kalmar jihadi ƴan bokoko suna ainihin fassara ta da cewa holy war. To mu ba mu yadda da wannan fassarar ba, wai wani yaki ne mai tsarki? yo sarkin maguzawa ma ashe idan yayi yaki domin girmama gumakan shi zai iya kiran shi jihadi kenan a karkashin wannan ma'ana. Kalmar jihadi kalma ce ta larabci wadda ta samo asali daga aljuhudu, wanda ma'ana aljuhudu shine ainihin attaqatu wal mashaqqa, wahala. A larabci ana cewa jahada yujahidu jihadan wa mujahada idza istafraga wis'ahu, ana cewa yayi jihadi, yana jihadi, ma'ana jihadi in mutun ya kai matuka wajen ainihin yin kokarin shi domin yin wani abu. Amma a cikin addinin musulunci jihadi yana daukar ma'ana mai fadi fiye da wannan. Amma in an so a takura ma'anar sai a ce ita ce musulmi ya kai matuka yadda duk zai yi ya ga ainihin ya bi Allah madaukakin sarki, ya kuma kokarin yada addinin musulunci da gurgurdan ikon shi. To a karkashin wannan fassarar, mai kudi zai iya zama mai jihadi, mai ilimi zai iya zama mai jihadi, mai bada shawara zai iya zama mai jihadi, mai kudi zai iya zama mai jihadi domin zai dibi makudan kudi ya bayar domin a sai makamai wajen yada wajen kare addinin musulunci, zai iya diban malamai ya tura su tafi suna wa'azi suna yada addinin musulunci, wannan jihadi ne. Wanda ya gogu da duniyan nan ya gajiye ya ga yau yayi nehu yayi MPC yayi MPN yayi PRP ake PDP da AMPP a zamanin shi, a yanzu tsohon zabo kenan ya wuce a watsa mai tsakuwa a kama shi, to irin wannan ma za a samu shawarwari daga gare shi. To aka samu tsohon kwami irin wannan ya zauna ya bada shawara ga matasa wanda za ta shiryar da su zuwa ga yadda za su yi siyada ko su kawo ci gaban addinin musulunci, wannan dattijo ana iya kiran shi mai jihadi saboda shawarar shi. Kamar wa? Kamar Salmanul Farisi, Salmanul Khairi ibnul Islami. Salmanul Farisi wani dattijo ne daga cikin sahabbai wanda ya girmi kowa a cikin sahabbai wajen shekaru, domin sai da ya shekara 270 dindi a duniya sannan ya rasu. Wannan maganar haka al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar da ita a cikin littafin shi al-Isaba fi tamyiz as-sahaba, kama yadda al-Imam az-Zahabi ma ya kawo ta cikin littafin Siyaru a'lamin Nubala, ya dauko ta daga cikin littafin ainihin wato Tarihu Asbahana na al-Imam Ibn Abi Shaykh. Yace malaman musulunci suka ce Salmanul Farisi sai da ya shekara 270 dindi sa'annan ya rasu, amma kuma har a wannan lokaci in ka dube shi da tsabar idan ka sai ka ga bai wuce dan shekara 50 ba, ma'ana kwage ne Salmanu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To sa'ad da aka zo yakin Khaybar, yakin Khandaq, Ghazwatul Ahzab, kafiran duniya baki daya ba Northern Alliance ba suka yi a wancan lokacin ba, International Alliance suka yi, suka hade kai duk kafiran duniya da Kristoci da Yahudu da bakaken maguzawa da munafukai suka hadu akan cewa su je su ritsa Annabi a garin Madina su kashe shi domin su kawo ƙarshen addinin musulunci kowa ya huta. Suka ritsa garin Madina, aka shiga aka fita, sahabbai hankalinsu ya tashi. Annabi ya tara sahabbai ya ce to yanzu fa ana neman shawara ce mecece mafita, domin wannan yaki ne wanda yake makami ba zai yi shi ba, amma muna neman shawara yadda za mu fara tukuna, ta yaya za a diga dan badin wannan yakin. Salmanul Farisi ya daga hannu. To kaji abin da nake nufi, kaga shi tsohon kwami ne, ya dade a duniya shekara 270, duk wata shawara duk wata kifa daya kwala ya ganta ya haye, ya zauna hannun Kristoci, ya zauna hannun Yahudawa, iyayen shi bakaken maguza ne masu bautar wuta. So da haka akwai shawarori da yawa akan shi. Sai ce mu a kasar mu ta Farisa, idan makiya suka ritsa mu sai mu bi mu haka katan gwalalo, wannan nayi muku Hausar Kanawa kenan, katan rami a jikin ganuwar garin, sai mu dibo sojoji sai mu kewaye saman ganuwar garin, yadda in maki yazo zai hauro katangar ba za ta yi dadin haurowa ba domin rami ne a kasanta. In kuma yace zai mata bibango ya biyo ta dalla dalla ya kamo kafin yazo sojojin nan sun watso shi kasa. Annabi ya karbi wannan shawara sallallahu alaihi wasallama. Aka zo ana haka ainihin wannan rami, sahabbai suna waka suna bayyana mubaya'a su ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ne wa Annabi kirari suna cewa nahnu alladhina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqina abada, mu muka yi wa Muhammadu mubaya'a akan jihadi matukar muna da rai har abada. Annabi ya fito da yaji waka tayi waka sai ya ce Allahumma fansur al-ansara wal mujahidin, ya Allah ka taimaki ansarawa da mujahidai. Wannan abinda Annabi ya gani ya bashi sha'awa, yana cikin kewaya su sai aka zo wani dutse ya kafe a ƙasa an kasa ciro shi. Sai Annabi ya ce ku kauce, sai ya karbi diga gatari da ya doka wa dutsen sai wuta ta kyarshi sai ta fito, sai ya ce an nuna mini mun ci farisa. Ya sake dukan dutse sai ainihin wuta ta sake tashi sai ya ce an nuna mini mun ci kasar ro. Sai munafukai sai suka ce kaji kuri, muna nan an ritsa mu mun kasa kwata kanmu wai a ce mun ci America da Japan, kaji ƙarya. Kamar haka ne fa waɗannan dauloli a lokacin, kamar yadda America ce take da kasar Japan da irin waɗannan kafirai na yanzu. Munafukai kenan suna faɗin haka ne saboda rashin imanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda su kashe zuciyar mu'minai. Allah madaukakin sarki yasa Annabi ya karfafa zuciyar mu'minai. An gama haka wannan rami, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin daga hannu yayin addu'a, da Allah ya tashi sai doko wata irin iska mai ƙarfi, kafiran nan suka kwashe da gudu malam. Abu Sufyana a lokacin shine shugaban arnan Makka, shine komandan su, da gudu ya dafa rawanin shi ya gudu. Can da suka gudu, mutanen Makka guguwa ta yi fatali da tantunan su da ƴan rumfunan su, sai wata mace mai kamar maza sai ta rarrafo sai ta dauki tutar su sai ta kafa, ta tashi tutar su sai mutanen Makka duk wanda ya gudu kuma da ya danga tuta ta tsaya sai ya dan dawo da rarrafe ya dan tsuguna sai ga mace ce a gindin tutar take abin. To Balarabe kuma shi dama yana son ya gane wani abu da ka taba yi ne don ranar goriye maka. To Abu Sufyana kamar Bush yanzu a ce Bush ya rarrafo ya taho karkashin wata tuta da mace ta rike, kaga in mu muka ga haka to ba shakka wannan zai shiga cikin waka. Lokacin da musulunci ya karfi, Annabi ya samu daga cikin waɗanda ke kare shi akwai mawaka, akwai Abdullah ibn Rawaha, akwai Hassan ibn Thabit. To shi Abdullah dan Rawaha dan Makka ne, saboda haka ya san uwar kowa ya san uban kowa. In ka taba Annabin ya tashi maka waka ba sai ya binciki tarihin ka ba, ya san san da uban ka ya taba satar bunsuru haka ma kawun ka yana kwartanci duk ya san wannan tarihin sai ya zuba a waka ba sai an wahalar da shi ba. Amma Hassan ibn Thabit shi dan Madina ne, bai san tarihin kowa a Makka ba, dan haka in yazo zai yi zambo sai ya rikice. Sai Annabi ya ce duk wanda za ka yi wa zambo ka zo ka tambaye ni, ni dan Makka ne gaba da baya, wa walidin wa ma walada, na san tarihin kowa. To wannan labari sai ya zo ga Annabi, ai Abu Sufyan ran nan da ya kwashe da gudu sai da ya ji labarin tutar su ta tsaya, sannan ya dawo da rarrafe ya zo ya samu mace ce ma ke karkashin tutar. To ran da Hassan ya tashi zai musu waka ko sai da aka saka wannan a cikin waka, ya ce ala ablig Abu Sufyan anni mughalghalatan faqad barih al-khifa'u fa inna siyufana tarakatka abdan wa abdud dari sadatuha al-ima'u. Tabija yace jama'an musulmi ga wasiqa akai wa Abu Sufyan, Abu Sufyan asirinka ya tono. Mughalghalatan yace faqad barih al-khifa'u fa inna siyufana tarakatka abdan, takubban musun mai da kai bawa, wa abdud dari sadatuha al-ima'u, bawan da mace ce shugabar ku. To wannan tarihi ne, sai an yi fashin baki shine waccan magana. Tun daga ran da aka yi wa Abu Sufyan waƙan nan bai sake fitowa ba, domin Balarabe yana cewa al-mautu lal-ar. Balarabe da abin kunyar da za a yi mishi waƙa gwammayar mutu, saboda haka tun daga ran da aka yi mishi wannan waka ya tabbatar wani asiri ne na boye ya fito, to bai sake fitowa waje ba sai ran da ya musulunta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To saboda haka na kawo wannan ne kadai don wacce magana ta Salmanu. Yanzu Salmanu da shawara ya bayar aka daga addinin musulunci, to wannan shawarar jihadi ce, iya abin da nake so ka gane kenan. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Shari'ar musulunci ba shari'a ce ta ƴan takife ba wanda za ta ce ku je ku ci gaba da kashe arna, in ba haka ba su musulunta, ba haka ake ba. Sa'ad da annabi ya zo da wa'azi ya fara sallallahu alaihi wa sallam, Allah madaukakin sarki da ya karantar da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi allama min allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Wadannan ayoyi guda biyar da suka sauka aka karantar da annabi ya tashi karatu ya nemi ilimi, da ya dawo sai ya lulluba saboda jin tsoron mala'ikan da ya kawo mai wancan sakon. Yana kwance sai kuma ya ji ana ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir ya ayyuhal mudaffir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wal rijza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Waɗannan ayoyin sai suka sauka, yana kwance yana lullube. Allah ya ce mishi ya kai da kan lulluba tashi, ba lulluba za ka yi ba, ka tashi kai wa'azi, ka girmama ubangijinka, ka ƙaurace wa gumaka, ka tsabtace tufafinka, ka yi haƙuri da umarnin da ubangijinka zai ci gaba da yi maka nan gaba. Waɗannan ayoyi da suka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tafi bayan garin Makka, ya hau kan dutse ya fara kiran Larabawa dangi dangi, jama'a jama'a, aka ce lafiya, yau Muhammadu ne yake kiran al'umma. Sai da aka taru gaba daya yace ya ku mutanen Makka na taɓa muku ƙarya? Suka ce a'a. Kun taɓa tuhuma ta da ƙarya? Suka ce a'a. In nace muku Allah ya aiko ni, ni annabi ne, za ku yarda? To gashi dai bai taɓa musu ƙarya ba, balle su samu damar ƙaryata shi karan farko, amma kuma wannan gaskiyar da yazo da ita tayi nauyi. Domin wanda bai taɓa wa mutum ƙarya ba zai fara ƙarya ranar farko ya fara da Allah? To sai magana ta yi musu nauyi, sai suka yi shiru. Sai Abu Lahab ya ɗaga yatsan shi yana taballaka, ya Muhammad ali hadha jama'atuna lawadaranka ya Muhammad, don wannan ka tara mu. To Allah shi yake wa annabin shi yaƙin maimai, da ka taɓa annabi yanzu Allah zai kacce kacce da kai. Na haka ɗan wuta na farko a musulunci shi ne Abu Lahab. Sai Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabbe ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atu hammalat alhatab fi jidha hablum min masad. Allah ya kacce kacce da tun daga hannun da yake nunawa har sauran jikin nashi. Matar shi ma da take yawo tana hada maza da mata fada akan sun musulunta, Allah bai rangwanta mata ba. Wannan tarihin da'awar musulunci kenan. Annabi ya fara ya ci gaba da da'awa, yana wa'azi, mutanen Makka wasu su ji su bi, wasu su ji su ƙaryata, wasu su ji su yi shiru su ce abin na Muhammadu ne akwai ban mamaki, bai taɓa ƙarya ba, amma kuma in zai fara zai wuya fara da Allah. To amma kuma wannan abu in gaskiya ne, a ja'al al-alihata ilahan wahida, duk allolin nan kuma guda 360 da ke saman Ka'aba a ce ƙarya ne, a ce Allah ɗaya, kai inna hadha la shay'un ujab, wannan abun mamaki ne. In hadha illa shay'un yurad, kai wannan dai Muhammadu fa yana da wata manufa, ayi a hankali. Haka sai abin ya faru, wasu suka ƙaryata, wasu gaskata, wasu suka shiga cikin shubha. Annabi bai rage ba, sai ƙarawa yayi sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula. Wa'azi yake kawuncan nashi Abu Lahab tunda Allah ya tsine mai albarka, sai ya ce to bari ya ci gaba da barna. Annabi na wa'azi, Abu Lahab yana bin shi, yana cewa kar ku yadda da shi, ɗana ne, ubanmu ɗaya da uban shi, ni ban yadda ba, ku za ku yadda? Haka ya rinka wa annabi warwara, annabi na tifkawa. Jama'a mun gane wannan da kyau? Me ya biyo baya? Ƙarshe da rikici yayi rikici. Annabi in yana wa'azi sai ya zan har tashi ake ana dukan shi. Wata ran yana wa'azi a wurin Ka'aba, suka tashi suna dukan shi, sai da Abubakarin ya miƙe ya ce, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sai ku tashi za ku kashe mutumin da yazo muku da gaskiya daga ubangijinku, ku bar shi in makaryaci ne kare shi ta kai kanshi, idan mai gaskiya ne abin da yake faɗi zai same ku. Wata ran annabi yazo yana sallah a Ka'aba, tsoffin banza na Makka suna zaune suna shan burkutu, suka ainihin ce wani irin wulakanci muke gani a gabanmu muna shan burkutu a ce kuma ana sallah? Yo ya haka za ta yi, waye zai je kwaso kashi da mahaifar raƙumar da aka yanka a anguwa kaza, yazo ya bari sai Muhammad ya yi sujuda ya yaba mishi aka, sai aka samu wani ashqal qaumi izin ba asa ashqaha, wani matsiyacin cikin wannan al'ummar, kamar yadda matsiyacin cikin al'ummar ainihin annabi Salihu yanka taguwa, aka samu matsiyacin cikin wannan al'ummar shi kuma ya tashi ya je ya ainihin kama wannan ainihin kashin raƙuma da mahaifa da aka yanka, ya zo ya ɗibo ya bari sai da annabi ya sujuda sai ya yaba mishi. Annabi yana jin wannan wulakanci ya yi lif ya yi shuru. Ibn Mas'udin yake ruwaito wannan hadisi a cikin Sahihul Bukhari Kitabul Masadi, ya ce ina ji ina gani ana mai gidana wulakanci ba zan iya zama mishi ba, ba zan iya magana ba, ya ce sai na kwashe da gudu na je na gaya Fatimatu Zahara, na ce ki zo ga tsoffin banzan cancan su ne wa annabi wulakanci, ke macece in kika zo ba su taba ki. Fatima ta zo ta tsaya ta kwashe wannan kazanta ta zubar ta koma ta zazzage su, suka ci gaba da ainihin shan giyar su suna dariya suna kai ne shi annabi ya tashi duk da kazanta a jikin shi. Annabi na dago kai sai ya daga hannu, Allahumma alayka bi Quraysh, Allah ka kama Quraishawa, Allah ka kama wani da wani. To kuma sai suka daina dariya, domin duk kafircin mutumin Makka ya san addu'a a wurin ɗakin nan tana karbuwa. Dan tun a jahiliya an aka cuce ka sai ka kullo gane mazgo ɗinka ka taho nan. To wanda ya cuce ka yana jin Ka'aba za ka taho sai ya ce a'a yo kai kuma abin da Allah ya ba ina abin zafi haka. Za ka kai ni gaban Allah ka ga Allah me ne maka zo ka karbi kuɗinka. Tun a jahiliya azzaliman jahiliya ba su yadda a zo a durƙusa gaban Allah a nan Ka'aba ayi musu addu'a. Amma yanzu azzaliman yanzu wallahi in akwai inda ya wuce Ka'aba daraja in za ku tafi sai ma su yanka muku tikiti. Saboda gaba ɗaya ba sa shakkar Allah. Saboda haka wannan shine irin wulakancin da annabi ya rinka fuskanta. Sahabban shi a kwace musu mata, a kore su daga gidaje, a kwace musu rumfar kasuwa, a murɗe musu gonaki, a kama su a hanya a dake su. Da wulakanci ya wulakanci, al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi sai wani sahabi ya zo ya ce ya manzon Allah, baka ga wulakancin da ake mana? A dake mu, a kwace mana mata, a kwace mana dukiya, ba za ka roƙan mana Allah ba? Annabi yana kwance ya tada kai da wani bargo a Ka'aba, sai ya miƙe ya ce kun cika gaggawa, yo me aka yi muku daga an dan mare ka ko an harare ka ko an zage ka? Mutanen da za su musulunta a kama mutum a sa zarto a tsakiyar madigashi a ce ko ya ridda ko a tsaga shi biyu, ba zai ridda ba sai a tsaga shi biyu? Yo ku me aka yi muku yanzu? Ya ce ku yi haƙuri, ya ce wannan addini sai Allah ya tsaida shi. Sai Allah ya zaunar da addinin latiya, mutum ya koro dabbobin shi tun daga Hadramaut kasar Oman ta yanzu har ya kawo Madina, ba wanda yake tsoro daga Allah sai dai kura kar ta fado mishi, amma baya tsoron wani kafiri. Yace ku yi haƙuri, kuna da gaggawa ne. To ayoyi sai suka fara sauka, Allah yana cewa annabi wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, kayi haƙuri da hukuncin ubangijinka, tsarin ubangijinka ne. Sai an sha wuya addinin yake zama, Allah ya ce muna ganin ka da idanuwanmu. Allah ya sake saukar da ayoyi, fasfah anhum wa kul salamun fa sawfa ya'lamuna, ka rinka yin haƙuri, ka rinka kauda kai duk sa'ad da suka gaya maka bakar magana kai ka ce zaman lafiya. Allah ya ce amma ba da daɗiya ba za su ga sakamakon danyen aikinsu. Allah ya ce fasfah safhal jamil, ka rinka yafewa kyakkyawar yafewa. Allah ya ce wa qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah, fadawa mu'minai su rinka kauda kai game da abubuwan da kafirai suke musu, don kafirai ba su yi imani da Allah ba, balle su sa rai da wata rana da za su hadu da Allah. A wannan lokacin duk hakuri ake bayarwa, Allah bai ce a yaƙe su ba, Allah bai ce a tsai musu da jihadi na takobi da takobi ba, sai dai jihadi na da'awa a kira su zuwa ga addinin musulmi. Ta fara ainihin tafiya, sai Allah madaukakin sarki ya fara ainihin dagawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuta,
Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu, kai sanarwa ga waɗannan sahabbai bayin Allah musulmi da ake cutar su akan cewa lallai fa an zalunce su, kuma Allah yana sanar da an zalunce su. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, kuma lallai Allah mai iko ne akan ya ainihin ba su nasara. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, waɗannan sahabbai su ne bayin Allah da aka fitar da su daga cikin gidajensu ba dan sun cancanta a kore su daga gidajen ba, illa an yaqulu rabbuna Allah, sai kadai dan sun ce Allah ne ubangijinmu. Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismu Allahi katira. Allah madaukakin sarki yace ba dan wasu mazaje ba waɗanda suka tsaya domin kare addinin Allah da duk wani wurin ibada an rugurguza shi, tun daga cocina na ibadan Kiristoci, tun daga cocina na ibadun Yahudawa, har masallatai da musulmai suke ambaton Allah ambato mai yawa ba dan an samu masu jihadi ba, da ba wani wurin ibada da za a samu duk duniya jama'a. Bari mu muku kyakkyawan misali a wannan zamanin ku gane ma'anar ayan nan. Tsohuwar tarayyar Soviet wadda kasar Russia ta mamaye kasashen musulmi masu dimbin yawa irin su kasashen Kosovo da kasashen Bosnia da makamantan su Chechnya da sauransu, waɗannan kasashe ne da ke cike da musulmi waɗanda sun musulunta tun zamanin Khalifa Usmanu, Allah ya kara mishi yarda. Amma da kasar ta danne su, sai da aka waye gari a yau da nake maganan nan, masallacin Al-Imam Al-Bukhari ya zama disco center, wurin kada disco ne, gayu ne suke rawa. Duk wuraren ibada an rusa su, domin su waɗannan mutane masu aƙida ta ƙasar Russia ba su yarda da Allah ba, ba su yarda da Kristanci ba, ba su yarda da Yahudanci ba, ba su yarda da Musulunci ba, su gaba ɗaya ba su yarda da akwai wani addini a bayan ƙasa ba balle akwai Allah. A nan ne aka samu wani malami ya shiga cikin primary aji shida yana karantarwa, yana son ya juyar da hankalin ƴaƴan musulmi ya nuna musu babu Allah, sai ya rinka nuna musu da misalai na kusa da su. Sai malami ya daga dasta yace yara mecece wannan, suka ce dasta abin share allo, ya nuna allo me wannan, suka ce allo me wannan kujera, duk abin da ya nuna sai yace ashe akwai wannan abu tunda kuna ganin shi. Yara suka ce haka ne. Malamin primary yace to ina Allah, kuna ganin shi? Yara suka ce a'a. Sai yace to babu Allah, shimfidar da ya musu kenan. Sai aka samu wani dan musulmi wanda ya sha aqida ya batse, sai ya miƙe, da yake su can kasashe ne na yanci, ba irin kasashen mu nan malami ya magana baka da damar kai ainihin raddi ba, sai ya miƙe yace ni ma ina da tambaya. Yara ya nuna allo yace yara me wannan, suka ce allo, ashe akwai allo? Yara suka ce haka ne. Me wannan duster? Yo ashe akwai duster, suka ce haka ne. Me wannan tebur? Yo ashe akwai tebur? Yara suka ce haka ne. Sai ce to yanzu jama'a ina hankalin malam, kuna gani? Suka ce a. Sai ce to malam ba shi da hankali kenan tunda ba a gani. Jama'a mun gane wannan, kun ga tunda logic ne ko ai logic, dabara bata wuce dabara ba. Wannan yaro da wannan hikimar tashi ya kwaci ƴaƴan musulmi a wannan ƙasa. To haka suka rinka yi, sai da suka rinka ganin suna rugurguza masallatai da makarantun Islamiya da coci-coci na Yahuda da Kiristoci. A nan ne zaka ga musulmi sun je taro wurin Kiristoci a coci ranar Lahadi da ranar Asabar. Kiristoci ranar Juma'a su zo su tsaya kofar masallacin Juma'a, a sauka sallar Juma'a su zo taro, saboda yanzu wata da'awa ta zo wadda gaba ɗaya za ta rusa su. Dan haka yanzu haɗin kan musulmi da kafirai yake nema Kiristoci. Ku karanta littafin Sa'idu Hawa Allahu Jalla Jalaluhu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To jama'ar musulmi kun ji Allah yace ba dan an samu wasu tsayayyun mazaji ba, to da tuna an rugurguza cocina da masallatai waɗanda ake ambaton Allah, amma sai Allah yace wala yansurannallahu man yansuruhu, duk wanda yake taimakon Allah sai Allah ya taimake shi. Inna Allaha laqawiyyun aziz, Allah mai ƙarfi ne, gagararren ƙarfi. Allazina in makkannahum fil ardi, bayin Allah nagari waɗanda ke taimakon addini su ne waɗanda in muka ba su mulki a bayan ƙasa, aqamus salata, za su tsaya da sallah yadda ake yinta, sa'ad da ake yinta, idda ake yinta, wa atawuz zakata, su ba da zakka yadda ake yinta,
sa'ad da ake yin ta su ba waɗanda suka cancanta wa amaru bil ma'rufi si umarni da kyakkyawan aiki wana hawa anil munkari su hana mummunan aiki walillahi akibatul umuri karshen al'amura duk baki ɗaya na Allah ne wannan aya ita ce aya farko wadda ta sauka a Qur'ani a garin Madina wadda take daga wa musulmi tutar to lalle akwai wani abu nan zuwa wanda nau'i ne na jihadin bugi in buga jama'a mun gane wannan da kyau ko a cikin wannan ayar akwai abubuwa guda uku abu na farko shine Allah ya nuna mu'minan nan yana sane da ana zaluntar su saboda an kore su daga gidajen su an kwace musu dukiya an kwace musu mata ba dan komai ba sai dan sun yi imani sun ce Allah ne ubangijin su abu na biyu Allah madaukakin sarki ya nuna ba dan wasu mazan kwarai ba to da tuni ma ba a wata ibada a bayan kasa da sunan Allah abu na uku Allah madaukakin sarki yake nuna cewa abin da ke kai mu'minai ga matukar nasara ita ce tsayar da sallah ba da zakka da umarni da kyakkyawa da hana ainihin mummuna jama'ar musulmi ku yi hakuri wannan shimfida ce nake a gurguje nake yin ta domin matsalar jihadi mun taba yin wa'azi akan menene jihadi a musulunci to ina dan yi mana wannan ne a matsayin tunasarwa to a shekara ta biyu wadda malamai na usulul fiqi suka fi sananta da amut tashri'i shekarar kafa shari'o'in musulunci a wannan shekara Allah madaukakin sarki ya farlanta jihadi ayar farko da ta sauka ita ce Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum an farlanta muku jihadi yaki ko da yake kuna kyamashi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum amma so da dama kukan kyamaci abu shine alheri gare ku wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum so da dama kukan kaunaci abu yazan sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shike da ilimi ku ba ku da ilimi wannan ita ce ayar farko da ta fara sauka game da ainihin farlanta jihadi ta sauka a ainihin shekara ta biyu to shi jihadi saboda yadda shari'ar musulunci take da nazari kyakkyawa bata farlanta shi akan kowa da kowa ba sai da ainihin ta kasafta abin tsari tsari daga cikin al'umma akwai waɗanda jihadi ya zama wajibi akan su wajibi na wajibci shi yake kira fardu aini waɗanne irin jama'a ne waɗannan su ne al'ummar musulmin da makiya suka fado suka ritsa su to a wannan halin hatta mace da ke cikin gida za ta fito da muciya ko tabarya ta tsaya a kofar gida ba a rage wa kowa ba ko balati wukar albasa ka samu ka saka aljihun wando in ta ritsa maka wani wuri ka yanki wani duk yadda za a yi a irin wannan halin kowa jihadi wajibi ne domin wannan jihadi ne na tunkuɗa makiya waɗanda suka tayar ma rugurguza ƙasar addinin musulunci irin jihadin da yake wajibi akan musulmi musamman da ke ƙasar Iraki a yau dole ne su tsaya su gogormaya su ga sun kore arna kafirai yahudawa kristoci mutanen ƙasar America da su da ƴan tawagarsu ba dan koyo ba dan su tsarkake ƙasar Allah daga kafirai makiya Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan to bayan wannan Allah madaukakin sarki a cikin hikimar shi sai kuma ya shar'anta jihadi ga wasu ya zama fardu kifaya shine in wasu suka tafi ya fada akan wasu wannan shine jihadin fada da kasashen musulunci jihadi na da'awa jihadi na nuna wa duniyar musulunci mai musulunci yake ciki wasu su tafi wasu kuma su tsaya a gida wannan shine ainihin isharar da Allah madaukakin sarki yake a cikin alqur'ani a inda yake cewa وما كان المؤمنون لينفروا كافة بيداتي قمومين باكي دينزو سفت أينهن جهادي با فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون بادي دي بني دم مسلمي سيوي سفت سفت جهادي سيدي أسامو وسو سفتا وسو كما ستأياكو ين الديني يدعون وطن جنس كداو وطن ننسيس أينهن كرن تدسو الديني دي domin su ainihin bidokar Allah baki daya jama'ar musulmi wannan shine tsarin musulunci game da ainihin wato shar'anta shari'a ta ainihin jihadi kamar yadda na fadi a dazu ba kowa aka farlantawa jihadi ba to suwa kenan aka farlantawa nau'i na farko na daga waɗanda aka farlantawa jihadi musulmi dai su kadai suke jihadi, to musulmin dole sai an samu namiji sannan yake zama wajibi akan shi. Ma'ana jihadi anan ba wajibi bane akan mace. Namiji mai hankali, balagagge, lafiyayye, wanda ba gurgu ba ba makaho ba, wanda kuma yake da wadatar da za ta ishe shi ya barwa iyalan shi sannan ya guzurin da zai tafi har ya dawo, to waɗannan irin nau'in su ne jihadi yake wajibi akan su. Da muka ce jihadi farilla ne akan musulmi, kafiri baya zuwa jihadi. Musulmi namiji, mace tana iya zuwa jihadi amma ba dan ta jihadi a aikace ba, sai dan su wasu hidindimu, kamar a samu waɗanda za su rinka dafa wa musulmi abinci, su rinka ainihin kula da waɗanda ake jiwa rauni daga cikin sojojin musulunci. Aisha da Ummu Salama sun ce suna yin haka idan an tafi jihadi. Mai hankali, mahaukaci baya zuwa wurin jihadi. Baligi, yaro ba farilla bane je wurin jihadi, amma in yace zai je sai a bashi. Kamar yadda aka samu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi dan Umar yana daga cikin yara kanana da suke zuwa jihadi tun basu balaga ba. Akwai kanin Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya je jihadi yana shekara 16 aka kashe shi. Wani daga cikin ainihin sahabbai ya so ya je jihadi yana karami, sai Annabi ya ce mishi kai kankanta, sai ya cewa, sai ya koma gida yana kuka, sai ya je ya samu mijin mahaifiyar shi, ya ce yaya Annabi zai hana ni zuwa jihadi bayan ga wani an kyale shi ya tafi, kuma in mun yi fada da wani ina kayar da shi. Sai shi mijin uwar ya je ga Annabi cewa dan gidan matata ya ce kaza kaza kaza. Annabi ya ce ka kawo shi. Da aka zo da shi, sai ya ce tun muna kanana in mun yi dambe da Abdullahi dan Umar ina ka da shi, ya za a ce shi ya tafi ni kuma a kyale ni, ai tsawon kafa ya fi ni kawai. To sai Annabi ya ce to ku yi damben anan mu gani a cikin masallaci. So kama kokowa, sai ya dauki Abdullahi dan Umar ya lika da kasa. Sai Annabi ya ce to dukkan ku tafi, kai kwage ne, kwagantaka kai kuma tsawon kafa kai ka. So da haka ko yaro karami ya ce zai je jihadi, za a ainihin bar shi da ya ainihin je jihadin nan, amma ba a matsayin farilla ba, a matsayin an kyale shi ya je domin zuciyar shi ke karfi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allah ya ce laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Babu laifi ga makaho ko ga gurgu ko ga mara lafiya in ba su je ainihin jihadi ba. Idan ka fahimci yadda muka kasabta jihadi a baya, kai dan uwana da kake saurare na, cewa akwai jihadi na fardu ainin, akwai na fardu kifaya, to wannan shike lazimta wani kaso na jihadi. Game da harkar jihadi, akwai neman izinin iyaye. Idan uwarka da ubanka suna da rai, ko uwarka na da rai ko ubanka na da rai, in zaka tafi jihadi irin jihadin fardu kifaya, jihadin fadada kasashen musulunci, sai in babanka ya maka izini. In ba haka ba, ba za ka je ba. Sai in uwarka ta yi maka izini. In ba haka ba, ba za ka je ba. In ɗaya daga cikin iyaye ya maka izini, ɗaya ya ce bai yadda ba, dole ka janye, ba za ka je ba. Domin izinin ba lallai ba ne ka je, amma barin lallai ne ka bari. Kana da uwa da uba suna da rai, sai aka ce za ka tafi jihadi, jihadin fadada kasashen musulunci, to anan sai mahaifiyarka ta ce ta yadda ka je, sai babanka ya ce bai yadda ka je ba, to ba za ka je ba. Ko akasin haka, mahaifinka ya ce ya yadda ka je, babarka ta ce ba za ka je ba. Allahumma malamai suka ce sai in limamin musulmi ne ya ayyana sunanka, ya rubuta sunanka cewa kana daga cikin sojojin da za su je, to anan kuma dole iyayenka su kyale ka ka je. Ko da ba su barka ba, za ka tafi. Karanta littafin Minhajul Muslim na Al-Allamah Abubakar Al-Jazairi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To jama'a, wannan shine tsarin musulunci game da al'amarin da yake ya shafi jihadi. Idan muka zo muka ce zamu magana akan falalar jihadi da masu jihadi kuwa, to gaskiya masu jihadi sun kwashe kashi, sun kwashe gyara, basu barwa wanda baya jihadi komai ba. Dan haka a cikin hadisin da Al-Imam Ahmad da Muslim suka rawaito sahihin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutumin da ya mutu bai yi jihadi ba, zuciyar shi bata taba kyankyasa mai tunanin yayi jihadi ba, to in har ya sake mutu a irin wannan hali, yayi mutuwa irin mutuwar maguzawa, irin mutuwar bakaken arna, mutuwar jahiliya, mutuwar da ba a taba jin labarin musulunci a ita ba ma. Abu na farko kenan. Abu na biyu, Imam Muslim ya sake ruwaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, mutumin da zuciyar shi take kada mai, take riya mai game da jihadi, sai ya mutu bai taba jihadi ba koda akan keson shi ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allah zai kai shi matsayin masu mutuwa jihadi a ranar alkiyama aljanna. Kaga wannan daraja ce, na daga cikin darajojin mai jihadi. Al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mutumin da aka yanke shi a wurin jihadi, jinin nan da yake zuba ranar alkiyama zai tashi jinin yana zuba da kalar jini jawur, amma kanshi kuma kanshin miski. Jama'a mun gane wannan da kyau, kanshin turaren miski, turaren da ko a aljanna babu ishi. To wannan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan. Al-Qur'ani ko Allah cewa yake yi, inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al fawz al azim. Wannan aya, koda Allah bai taba saukar da wata aya game da falalar jihadi ba, wallahi wannan kadai ta isa. Allah yace inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, Allah ya ciniki rayuka da dukiyoyin mu'minai, ciniki ne mai jihadi ake neman ya kulla da shi da Allah. Cinikin zaka ɗibi kuɗinka ne ka bayar ka tafi jihadi, ko ka bayar a tafi jihadi, ka ɗauki ranka ka tafi jihadi, shi ne cinikin. Sannan kai kuma kuɗin da Allah zai biya ka, Allah zai biya ka ne da aljanna, bi anna lahumul janna. To amma a wacce kasuwar duniya za a ainihin yi wannan ciniki da kai da Allah? Sai Allah yace yuqatiluna fi sabilillahi, a fagen jihadi, a wurin yakin ta da addinin Allah. Fayaqtuluna, mu'minai su je su kashe, wa yuqtaluna, a kashe su, wa'adan alaihi haqqan, wannan tabbataccen alkawari ne Allah ya azawa kanshi. Fit tawrat, yana nan rubuta cikin at-taura, wal injili da injila, wal qur'an, tabbatacce ne a cikin alqur'anin da Allah ya sako da fiyayyen halitta. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, sai Allah ya tsaya annan ya aje alamar tambaya yace dan Allah ya ku jama'a, waye fa Allah cika alkawari ne? Wannan ciniki ne tabbas ranar kiyama, ranar biyar ka, karka taba tunanin alkawari ne irin na ƴan siyasa. Alkawari ne tabbataccen alkawari, gashi yake cewa dan Allah, waye fi Allah cika alkawari? Babu. Sai Allah yake fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi, albishirin ku ya ku masu jihadi, Allah zai biya ku cinikin da kuka kulla da shi. Wa zalika huwa al-fawz al-azim, wannan samun rabo ranar kiyama shine babban rabo. Jama'a, wannan aya tana bayyana falalar jihadi. Sai dai fa jihadin da kai shi saboda Allah, jihadin da kai shi ba dan a ce kai sadauki ba. Saboda sahihin hadisi da al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Kitab al-Musnad, da al-Imam Muslim a cikin Kitab al-Jihadi, al-Imam Muslim da Ahmad suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ranar al-Qiyama mutane guda uku za su sha kunya. Mutum na farko shine mai jihadi, a daga shi bainal awwalina wal akhirina, tsakanin halittu tun daga na farko har na ƙarshe, a ce ya kai sadauki, ya kai ƙaura, da kai jihadi, kai ne dan me? Yace ya Allah, nayi ne saboda kai. Sai Allah yace kazabta, ƙarya kake, kai ne dan a ce kai sadauki ne, kuma an faɗa a duniya ta futa. Don haka in kana jihadi ne dan a ce kai sadauki ne, din nau'o'in jihadi da zamu zo mu faɗa, in kane ne don a ce kai sadauki ne da kuɗinka da dukiyarka da iyawarka da shawararka da menene, kane ne don a faɗa, ranar kiyama ko bincikenka ba za a yi ba bayan binciken sababin da ya sa kai jihadi, wuta za ka tafi kai tsaye. Na biyu, malam mai wa'azi ko mai karantarwa, sai Allah ya kamo shi ya ce malam ka yi wa'azi ka karantar, saboda wa sai ya ce saboda kai, sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake, kai ne dan a ce alimun, malami ya iya, ya sani, ya san hujjoji, ya iya jan baki, ya iya li'irabi, ya iya kwami, duk an fada, baka da sakamako, wuri na tafi wuta. Na biyu, mai kuɗi mai taimakon jama'a, ya taimaka wa talakawa, ya taimaka wa gajiyayyu da na ƙasassu, sai Allah ya kira shi ya ce kai saboda wa, ya ce saboda kai, sai Allah ya ce ƙarya kake, kai ne dan a ce kai mai taimakon jama'a ne kuma an faɗa ta futa. Waɗannan irin mutane sun gama shan kunya gaba daya, domin sai da aka ɗaga su a tsakanin halittu tun daga na farko har ƙarshe, sannan Allah da kanshi ya tabbatar da cewa ba su yi dan shi ba, sun yi dan a faɗa ne kuma an faɗa. Allah kuma ba a yi mai dan a yi wa wani, ko kai wa Allah shi kadai, ko kai wa wani shi kadai, amma ba a raba kafa da Allah. Jama'a, mun gane wannan da kyau? To matukar kai dan Allah ka ji sakamakonka, aljanna ita ce makomarka. Mutumin da aka kashe shi a filin jihadi, jama'a, ranar alkiyama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace za a bashi dangin shi mutum 70 ya cece su. Dan Allah ka lissafa da kyau, kaji kana da dangi 70, ranar alkiyama za a baka dangi 70 ka ceta in kai mutuwar shahada a filin daga. Shi san dan ku yaje an kashe shi saboda addinin Allah, ba cewa za ku yi to gashi ne yayi asarar ran shi ba, a'a. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, Allah yace ahir, kar ma ku ce musu matattu, sai dai ku ce ahyaun inda rabbihim yurzaquna, suna can suna rayuwa, Allah na cishe su a wurin shi. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Wannan na daga cikin ainihin falala ta ainihin jihadi. Idan muka koma muna magana falalar masu jihadi, al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga sahabi Jabir dan Abdullah, Allah ya kara mishi yarda. Jabiru ya ce an kashe mahaifin shi a lokacin da aka je yakin Uhudu. Da aka kashe mahaifin shi, sai aka hada mahaifin shi da mijin ainihin wato kanwar mahaifin shi, aka rufe su a kabari ɗaya saboda an kashe sahabbai 70 a wannan rana. Da idan sun yawa, sai Annabi ya rinka hada mutum biyu mutum uku a cikin kabari ɗaya. To da Abdullahi dan Hiram baban Jabir da ainihin mijin kanwashi, sai aka hada su a kabari daya. Jabiru yace shi mahaifin shi abin da ya faru, an yanke shi ne a cinya da wuka, da ya dafe wurin jini ya ci gaba da zuba har jini ya dige mishi ya rasu. Akai ya bambara hannun aka kasa, haka aka saka shi a cikin likafani, haka aka saka shi a cikin kabari. Jabiru yace kullun sai Annabi ya ganni nayi tagumi. Tagumi alamar damuwa ce, don haka ya zo cikin hadisi Annabi ya hana tagumi, ya hana zaman dace, ya hana kwanciyar rubda ciki sallallahu alaihi wasallam. To tagumi alamar damuwa ce, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Jabir, me yasa kullun nake ganin kana tagumi? Sai ya ce ba wani abu bane ya manzon Allah, damuwa ce ta hadu ta har hade mini, an kashe mahaifina a wurin jihadin Uhudu, ina da takaicin mahaifina ya mutu ya banni ina yaro ƙarami, mahaifina ya yi mini wasiyar ƙanne na ƴan mata guda 9, ya ce in kula da su, in tarbiyyar su, in aurar da su, ni ma kuma ban yi aure ba, ta kaina nake. Yanzu a ce yaro ɗan shekara 17, uban shi ya mutu ya ban mai ƙanne ƴan mata guda 9, ya ce ya ci da su, ya sha da su, ya tarbiyyar su, ya auratar da su, sannan kuma ba uwa ɗaya suke ba, uba ɗaya ne, ƴan uba da Bahaushe yake cewa. Wannan ba sai namiji ba, sai namiji, don a musulunci babu wani magana ƴan uba. An kaji ana magana ƴan uba a musulunci wuri ɗaya ne, wurin raban gado. Bayan wannan babin ba inda musulunci ya raba ƴan uba da uwa ɗaya, uba ɗaya, duk ɗaya ne, domin daga kwankwason namiji ɗaya suka fito. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka a cikin tsarin addinin musulunci babu bambanci, ku daina bambancewa, kai ne babban wa na gida, wance ka sai mata kaza saboda dakin ku dai wance ka ki sai mata wallahi wannan yanke zumunci ne kaji tsoraran da Allah zai tuhunce ka akan haka wance dakin ku daya wance ba dakin ku daya ba yayi uban ku daya abinda zaka yi wance shi zaka yi wance duk daya ne wannan ita ce shari'ar musulunci jama'a mun gane wannan da kyau ku abu na farko da ke damun Jabiru uban shi ya mutu yi an ban mai tarbiyya da kula da ƴan mata tara jama'a yanzu ko budurwa daya aka ban maka da ita ai aiki ne ya zaka kai tarbiyyar ne kirki balle ƴan mata tara tarbiyyar mace ta fita namiji wahala ba namijin ka sai mishi dan farin alawayyo na naira 12 ka dinka mun yasa hular shi ranar sallah a gaban goshi ya hadu amma mace sai an kashe wajen 2000 sannan sai ta ce wai akwai sarka ba a siya ba akwai dan kunna ba a siya ba akwai dagogorogo ba a siya ba kaga matsala ta faru tarbiyyar mace tana da wahala dan haka yazo cikin hadisin muslim sahihin hadisi annabi ya faɗi falalar tarbiyyar ƴaƴa mata annabi ya ce wanda duk Allah ya bashi ƴaƴa mata akalla kwaya biyu har yayi tarbiyyar su ya aurar da su annabi sai ya ritsa yatsin shi haka yace ranar kiyama haka zamu zauna da wannan mutum kafada da kafada dan haka albishirinka ya kai da ake haifan maka ƴaƴa mata baka so ka tuba ka koma ga Allah ƴa mace daraja ce uwar Maryamu Hannatu da namiji ta so ta haifa sai ta haifi mace walaysa dhakaru kal unsa ai ba din namiji ne yake kamar wata mace ba yanzu duk taron nan an tara mu za mu kai kamar Maryamu uwa Annabi Isa yo ka gani jama'a mun gane wannan da kyau ko duk abinda aka samar maka kace Allah ya sa albarka duk mutumin da ya kyamaci haihuwar ya mace ya dauko tunani na maguzawa ya marma zai tuba idza bushira ahaduhum bil unsa ghalla wajuhu mus عظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون أجاهلي أن أكذ وكتي وأنا ما تكت أيهو ينا دندل ينا تكين أبوك أنا هيرا أنا نشائي نيتي ما أكا هيفا أنا أتي واما تتي سي جاوري غشي يرفا كنش سي أبوك يسرين قدون قريش أنا يهو أن هيفا مشو ما تي يهو سي قدو يتفي أنا شاور زي جي حق رامي بني تني koko shi zai gudu ya baggarin Allah yake Allah wadaran irin wannan hukunci nasu jahiliya maguzanci ce jama'a Saidina Umar ya taba kashe ƴarshi a jahiliya ya hada ta akai mata ado tsaf ashe ya haƙa rijiya suna zuwa daji sai wurga ta ja kasa ya danne sai da ta mutu haka suke a jahiliya jahiliya kada Allah ya nuna mana jahiliya jama'a jahiliya ko afin kakkai fatan ka ganta muguwa abaci Allah ya kiyaye jama'ar musulmi wannan shine kashin farko na shimfidar wannan wa'azin namu amma abu guda da ya rage shine bayani dangane da nau'o'in jihadi wannan shimfidar zata taimaka wajen ka gane aikin dan fodiyo nau'o'in jihadin nan da muke magana a takeice malamai suka ce jihadi daga an fade shi mutane sukan yi tunanin yakin takobi da takobi amma fa yakin takobi da takobi shine matakala ta karshe daga cikin matakai guda hudu na jihadi wadanda matakan nan guda hudu ta farko ita ce jihadun nafsi jihadun nafsi na biyu shine jihadun shaitani na uku shine jihadul kuffari na hudu jihadul munafiqina a takeice abinda ake nufi da jihadun nafsi shine mutun yayi iyakar iyawa ya yaki kanshi da kanshi a wajen yaje koyi ilimin addinin musulunci ya san addinin gaskiya domin ya bautawa Allah da ilimi kada ya bautawa Allah da ka wannan shine jihadin farko ya kai dan uwana da kake saurare na ko ka samu kanka irin wannan jihadin kana zuwa makaranta ko kana nan ka zauna kana jiran sai ka ji matsalan musulunci ta taso kawai ka ci magogi ka sa bakinka to zaka shiga wuta mutane sun waye gari a yau sun daina zuwa karatu a yau an waye gari mata ne suke cika makarantu da yaran islamiya amma maza ba ruwansu sai gari ya waye sai ka tura yaro ya tafi gabas islamiya kai kuma sai kai yamma kana tafiya shi ma sai ya zargafo buhun shi dan nan ya ga tafi falalatin da nan ya ga ka tafi domin zalunta shi kai ya zaka kora shi nan gangare kai kuma kai sama sai dawo shi ma ya bi ka dan ya san can tafi falalatin haka ka bi shi domin tarbiyya ba abun baka bace tarbiyya a aiki ne aiki ne Sayyidina Abubakar da girman shi aka koya mai ilimi Sayyidina Umar da girman shi yana da mata, yana da ƴaƴa, yana da jikoki, don abin da kake kuka da shi kenan iyali sun maka nauyi. Sayyidina Umar ya ce, da ni da makwabcina sai muka raba, yau ya je makaranta, ni in je kasuwa, ni in dawo da ainihin cefa ne, shi ya dawo da ilimi, ni in ciyar da gidanmu, da daddare shi kuma ya biya min karatun da ya ɗauko, gobe ni in tafi makaranta, shi ya tafi kasuwa, shi ya zo da cefa ne, ni in zo da karatu, ya ci mana da gida, ni in biya mana karatu. Ya ce, da haka na waye gari na samu ilimi. Iyakacin abin da kake kuka da shi kenan, da kake cewa ƴaƴa iyali sun maka yawa, masara ta danne ka, to wallahi idan wannan masarar baka yi kokari ka danne ta ba, ƙasa za ta danne ka a cikin bakin jahilcin da ba za ka iya bada amsar dalilin shi ba. Shi yasa dan uwana, ka zari kawaidi ka tafi makaranta gobe da safe, zari ahalarinka ka tafi makaranta, zari juz'in amma ka je a koya maka, amma wallahi in ka sake mutuwa ta zo ta same ka da jahilci, Allah, za ka ci bakin duka na wulakanci. Haka hadisi ya ce, nassin hadisin Bukhari ya ce, aka tambayi kafiri ko munafiki, man rabbuka, wai ubangijinka, bai san amsar da zai ce ba, sai dai ce ha ha ya ihu, sai a ɗauki guduma a daki tsakanin kunnen shi da ƙeyar shi, wata jijiya ce a wurin wadda take da gaggawar isar da sako ga dukkan jiki. In baka gane ma'anar wannan hadisin ba, ka je ka ɗauki ƙaramar guduma yau da daddare, ka ɗan kwankwasa, ka ji misali, za ka gane muhimmancin hadisin nan. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Wallahi mutane ba sa wannan nau'in jihadi. Yanzu taron nan da za mu ce, daga nan a wuce, a tafi a yi muzahara, a tsine wa Bush, kowa za ka ga ya jawo jelar rauni kamar bindin akuya, zai tafi ya tsine wa Bush, ya kai ma tsinanne ne irin shi, tunda jahili ne. Nau'in jihadi nafsahu, yayi jihadi da ran shi, ala ta'allumil huda, kai gogormaya ka din yadda za ka yi ka yaƙi shaitan, ka je ka koyi shiriya. To yanzu don Allah haka ake jama'a, Allah ya shiryar da mu. Nau'i na biyu, mutum ya jihadi akan aiki da ilimin. Wannan jihadin yafi na farko, kuma kai jihadi wajen ka koya, kai jihadi kuma in ka iya kai aiki da sanin. Sannan sai kuma nau'i na uku shine jihadi wajen da'awa, wajen yada wannan ilimin da karantar da wannan ilimin. Idan ku ba haka ba, to hukuncin waccan aya ta cikin suratul baqara zai hau kanka waɗanda suke boye ilimi. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna. Waɗanda suke boye shiriya da gaskiya da Allah ya saukar, Allah yana la'anta waɗannan mutane, mala'ikuna la'antarsu, wanda duk ya tashi la'anta ya hada da waɗannan. Allah ya ce illal ladina tabu, sai dai waɗanda suka tuba, wa aslahu, suka gyara, wa bayyanu, suka zo suka bayyana gaskiya, suka karantar da abin da suka boye, wa ula'ika ko atubu alaihim. Allah ya ce zan karbi tuban waɗannan, wa ana tawwabur rahim, ni ne mai karban tuba mai rahama. Suratul baqara, wannan ayat take. Nau'i na hudu na jihadi, jihadi akan yin hakuri wajen gogormayar da zaka haɗu da ita game da da'awa. Ku dubi waɗannan matakan jama'a. Jihadin farko, koyan ilimi. Kana fara koyan ilimi, sai kaga abokanka za su fara maka shigantaka. Haba da girmanka da Allah, kai zaka ji ana biya maka wani alifu. Da girmanka zaka ji, hey, tun kana ƙarami ba kai alu'an baki ba, sai yanzu zaka ji kai baka jin kunya da Allah. Ya'yanka na alu'an baki, kai ma kana alu'an baki. Ya'yanka na kawai. Abokanka shaitanu za su yi ta maka wannan. Idan ka yaƙe su a nan, ka yaƙi zuciyarka, sai ka fada mataki na biyu, sai ka waye gari ka ganka ka zama malami. To sai kuma aiki da ilimin. Zuciyarka ta hana ka, ƴan siyasa su hana ka, mahasada su hana ka, ko sai ka yi gogormaya sannan ka yi aiki da ilimin. Sannan nau'i na uku, sai da'awa. Ba an kai ilimin kuma ka kimshi ba, dole ka tashi ka yaɗa shi, ka karantar, ka yi wa'azi. To abu na hudu, nau'i na hudu na wannan jihadin shine ne, nau'i na haƙuri akan da'awa. Da ka fara da'awa, za a canza maka suna, domin da'i na farko sunan shi Muhammad, saboda nagarta suka sa mishi Al-Aminu, yana fara da'awa sai suka sa mishi azzamimu kuma da zuke ce mishi Muhammadun al-Amin Muhammadu amintaccen Allah yau kuma sai suka dawo suna ce mishi Muhammadun al-Zamin suka dawo suna zagin shi suna mishi sharri suna zuga kauyawa da wawaye akan shi har jita-jita ta kai wani ba kauya kauyen su boka cewa wani saurayi Muhammad ya tabu aljanu sun kada kai shi yana zagin alloli boka ya hado kayan aikin shi ya shigo birnin Makka yana zuwa yace jama'a ku nuna mini Muhammadu naji an ce ya tabu yana zagin alloli aka ce haka abin yake ina yake suka ce gashi nan suka nuna shi yaje ya samu annabi cewa labari ya zo gare ni aljanu sun tabe ka kana zagin alloli tuni kuma ina magani shine na kwaso kayan aiki yanzu in taimake ka ko kana bukata kaga da yake annabi mai da'awa ne yanzu kai in kai ne yanzu nan sai kai kutufo ka harbe shi to kaga ya tabbata ma hukaci sai nemo jama'a rike ka sai a fara aiki ba haka bane yo amma sai annabi yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كافين النبي يفدي ابين ده زي فدي wannan shimfuda kenan wannan khutbatul haja kenan sai wannan mutum yace a'id alayya kalamaka hadha ka maimaita min zancen nan naka akwai dadi sai annabi ya sake maimaita mai yace ka sake maimaita min akwai dadi sai sake maimaita mai sai yace ka miƙo hannunka annabi ya miƙo hannun shi sai wannan mutum yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah yace naji waƙoƙin mawaka na tabbatar kai ba mawaki bane duk wani surkulle na masu surkulle yace naji bokanci kuma na tabbatar ba bokanci kake kamar yadda ake jita-jita ba na tabbatar annabin Allah ne kai kuma na musulunta in kalmar shahada in kai wa mutanen ƙauyen mu annabi ya sake miƙo mai hannu ya sake bashi kalmar shahada ya dauka ya kai wa mutanen ƙauyen su to annabi mutun ne mai alheri hadisin Aisha cikin Bukhari kitabul ilmi yace annabi yafi hatta iskar dake yawo a gari alheri kaga dai iskar dake yawo a gari talaka na sha mai kudi na sha mai kudi ma wani lokacin iya condition shi in yi dimi a daki sai ya fito waje yana shan ta talakawa to annabi yafi wannan iskar alheri sallallahu alaihi wasallam haka Aisha take annabi yafi iska da take yawo alheri ka duba mutumin nan yazo da bakar magana ne yazo da zargi ne ya jijita jita amma da annabi ya gaya mai kalmomi masu dadi ya musulunta sai annabi ya dibi raguna guda 100 ya bashi yace gashi kai guzuri me ya faru ba kauye yana zuwa kauye sai ya tsaya a badalar kauyen su kofar kauye kenan baka sani baka dan bariki ya tsaya a badalar kauyen su ya ihu aka ce lafiya aka taru yace ku je Madina ku musulunta wurin Muhammad ku je Makka ku musulunta wurin Muhammad fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra Muhammad na kyauta kyautar irin mutumin da ba ya jin tsoron talauci yace kun ga kalmar shahada na fada kawai ku dubi tsaraba rago 100 ku je ku musulunta ka ai ba jama'a mun gane wannan da ke ko to alherin annabi ya wuce da nan sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da ke ko to ya jama'ar musulmi da ka fara da'awa za a fara zagin ka za a canza maka suna za a yi maka sharri karkarama ka ci gaba da da'awa fasda bima tu umar Allah yake ka doge ka ci gaba da abin da aka umarce ka warid anil jahilina ka kauda kai game da wawaye shi yasa a kasashen larabawa akwai makarantu da ake karantar da yadda ake da'awa yadda ake wa'azi har digiri ake zuwa ayi digirin digirgir a dingire ka zama doctor a ilimin da'awa kulliyatu da'awa wa usuluddini azharu sharif jami'a al-islamiyya ina ne ainu shams ga sunan jami'o'i ko ina ka je sai ka ji kulliyatu da'awa wa usuluddini ya ake wa'azi ya ake mu'amala da jama'a duk abin da suka yi maka sai ka hakura duk abin da suka faɗa akan ka sai ka hakura kai mai wa'azi ne da daga fara baka fara wa'azi ba baka barawa da kowa ba ba ruwan kowa da kai kowa na son ka kana fara wa'azi shikenan rannan wani kawai tun baka zo wa'azin kanshi ba yana sai da shinkafa ne yana sai da wake ne yana sai da gero ne yana sai da dabbobi yana sai da kaza ne in ka fara wa'azi akan manoma sai fara jin haushin ka tun ba a fara akan na'au ba saboda ka fara wa'azi to sai ka hakura duk abin da za a faɗa kakkarama domin kai Allah kake wa aiki da mutane kake wayo dan me zaka faɗa musu alheri baka ganin sarakuna ba su san kowa ya gaje su sai ayyan su amma malami sai fito ya tababatu yana faɗe ana zagin shi me yasa saboda aikin Allah yake ba aikin ubanshi yake to wannan nau'i ne na jihadi jama'a sauran bangarorin jihadi da ya shafi jihadi da shedan shine ka rinka kokarin duk shubha da shakka da shedan zai saka maka a zuci ka rinka kokarin kawarwa idan ta gagara ka kawar ka rinka ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim jama'a mun gane na daga cikin nau'in shedan jihadin da zaka yi game da shedan tunkuɗe ainihin irin barna da shedan zai rinka saka ka kana yi to kai kokari kaga kaya ki zuciyarka bakinka gabobinka to in ka tabbata haka zuciyarka duk wata shakka da ya sa maka kakawar kar ka sake bakinka ya fadi wata muguwa ko wata baka daga cikin kalmomi kar ka sake gabarka ta aikata wani mugun aiki to ka gama da shedan in kai haka jama'a mun gane wannan da kyau ko jihadin kafirai da munafikai shi kuwa wannan nau'i ne shi ma na daga cikin jihadin kafirai da zuci ka ki kafirci da zuciyarka ka zo ka kira su zuwa ga addinin musulunci da bakinka ka ɗibi dukiyarka ka tashi kai da kanka kuma ka je ka yada addini a inda kafirai suke jama'ar musulmi abin tambaya ko yanzu ana jihadin kafirai irin wannan daga idda shehu dan fodiyo ya bar musulunci ko an matsa da shi gaba ko ko sai baya ma yace ku je jihar kogi tana daga cikin kasashen da ke karkashin mulkin dan fodiyo yanzu rudda suke tayin mutanen ainihin auci da wasu makamantansu me yasa ba a je an karantar da su addinin musulunci ba Christian evangelist kuma suna can suna aiki yan mission kristoci suna can suna ta yada bishara har ya kai mana daga aikin da kristoci suke yanzu a Najeriya ta arewa suna tura yan arewa kristoci waɗanda suke jin Hausa kamar yan jihar Kaduna da yan jihar Plateau da yan jihar Bauchi da yan jihar Adamawa ana tura su ƙasar Masar da Iraki da Kuwait su je su koyo Larabci a hannun kristoci Larabawa sai su zo su shiga ƙauyuka irin ƙauyukan da ke kewaye da ƙasashen Zaria da makamantansu irin garuruka kasashen ikara da kewaye garuruka da ke haka krista ne pasto ne sai sa babbar riga da HK da wando yayi rawani sai riko carbi amma carbin idan kai ba natsuwa kake da ita ba za ka gane carbin kristoci ne ba